sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarkila Hashim Gumel. Ka sauran abokan aiki ne ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata, 6 ga watan Disamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Sarfilu ba makanin labari.
To, bintar dakarun kasar Ukraine sun yi artaba a wani sabon harin da Russia ta kai a gabashin kasar su a daidai lokacin da injiniyoyi ke kokarin dawo da wutar lantarki na takatse. Yau Talata ne kamfanin dillancin labarin IGNA ya sanar da cewa shugaban kasar China zai isa kasar Saudiya domin gudanar da ziyara aiki ta kwanaki uku. Haka kuma za a ji cewa masu kada ƙuri'a a jihar Georgia ta Amurka na shirin yanke hukunci a zaben ƴan majalisar dattawa na ƙarshe a kasar.
Kanin labaran duniya kenan. To, a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger kimanin 'yan bindiga 86 ne, cikinsu har da mace ɗaya, suka miƙa makamansu da nufin amsa kiran shugaba Muhammad Bazoum don kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ke fuskanta a ƙasar.
Sunana Haruna Amaru. Gaskiya ni dai na kai shekara 6 ina yi. Ina dai so 2000 na saida. Yan ta da nake saida mana Najeriya. Ina so a goda Libi, ina so a goda Mali. Bayan da ban iya zuwa ina so. Kowa muna kira ne wanda kai shi ma ya bari ya dawo war mun ka dawo. Idan bai dawo kuma muna iya baje mai haɗin kai su yi aikin so da ya kamata.
Za kuma ku ji cewa biyo bayan umarnin da ministan harkokin cikin gidan Najeriya ya bayar na harba duk wanda ya kai farmaki gidajen gyara hali a kasar, masana da ƙwararru na taka tsantsan game da batun. Sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Dakarun kasar Ukraine sun yi artaba a wani sabon harin da Russia ta kai a gabashin kasar, inji babban hafsan sojan kasar, a daidai lokacin da injiniyoyi ke kokarin dawo da wutar lantarki na takatse, biyo bayan harin da makami mai linzami na baya-bayan nan da Moscow ta kai, wanda ya haifar da katsewar wutar lantarki a fadin kasar. Yayin da yanayin sanyi ya karu, sojojin Russia sun ci gaba da kai hare-hare ba tare da kautawa ba a yankunan Bakhmut da Avdiivka na yankin Donetsk. Babban hafsan sojin ya bayyana a ranar 6 ga watan Disamba, inda ya kara da cewa tankokin yaki da manyan bindigogi sun afka wasu matsugunai 20 a yankunan da suka hada da Solidar da Yakovlevka. Jami'an Ukraine sun yi gargadin cewa ana ci gaba da fuskantar barazana ga muhimman ababen more rayuwa na makamashi ta hanyar ƙarin hare-hare na Russia. Yayin da injiniyoyi ke aiki tukuru don gyara barnar da hare-haren makamai masu linzami suka yi a ranar ta gabata, wanda ya lalata gidaje tare da kakkaɓe itatuwan da ke rike da wayoyin wutar lantarki. Yau Talata ne kamfanin dillancin labaran IGNA ya sanar da cewa shugaban kasar China Xi Jinping zai isa kasar Saudiya domin gudanar da ziyara aiki ta kwanaki uku, wanda shi ne karan farko da ya kai ziyara a kasar da ta fita da danyen mai a duniya tun shekarar 2016. Ziyarar ta haɗa taron ƙoli na ƙasashe biyu ƙarƙashin jagorancin Sarki Salman na Saudiya, tare da halartar yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, a cewar kamfanin dillancin labaran na Saudiya. Shugaban ƙasa na biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya zai kuma halarci taron ƙoli tare da shugabannin kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tekun fasha mai mambobi 6 da kuma tattaunawa da shugabannin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. Zuwan shugaban na China ya zo daidai da yadda ake takun saƙa tsakanin Saudiya da Amurka kan batutuwan da suka haɗa da manufofin makamashi da tsaro a yankin da kuma kare haƙƙin ɗan adam. Masu kada ƙuri'a a jihar Georgia ta Amurka na shirin yanke hukunci a zaben ƴan majalisar dattawa na ƙarshe a ƙasar. Za su zaɓi ko za su sake zaben Senator Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat, ko kuma maimakon haka za su zaɓi gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Republican Herschel Walker. Zaben na ranar Talata ya kawo ƙarshen makonni 4 wanda ya jawo kashe maƙudan kuɗaɗe. Sakamakon zai tabbatar da ko ƴan jam'iyyar Democrat suna da rinjayen ƴan majalisar dattawa 51-49 ko kuma sun mallaki majalisar da kunnen doki, wato 50-50, inda za su iya amfani da ƙuri'ar raba gardama ta mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris. A babban zaben kasar na watan da ya gabata, Wanak na kan gaba da wakar da kusan ƙuri'u 37 daga cikin kusan miliyan 4 da aka kada, amma ya kasa samun rinjaye lamarin da ya haifar da zagaye na biyu na zaben.
Nan ba da jimawa ba Sir Philip zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko. To, a jamhuriyar Niger, kimanin 'yan bindiga 86 ne cikinsu har da mace ɗaya suka miƙa makamansu da nufin amsa kiran shugaba Muhammad Bazoum don kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ake fuskanta a sassan ƙasar. Ministan cikin gida Hamadu Sule Adamu ne ya karɓi waɗannan tsofin 'yan bindiga a madadin gwamnatin ƙasar. Wakilin murya Amurka da ke birnin ya mai Sulemu Wini Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Kimanin 'yan bindiga 86 ne cikinsu har da mace guda suka miƙa makamansu ga hukumomin ƙasar Nijar domin ba da tabbacin sun tuba daga miyagun ayyukan da suka runguma a can baya, kamar su fashi da makami, kore garken dabbobi da satar mutane domin neman kuɗin fansa, safarar makamai da ta miyagun ƙwayoyi. A yayin wani bikin musamman da ya gudana a yammacin wannan Litinin 5 ga watan Disamba a ƙauyen Bangi na gundumar Madawa ne aka karɓi waɗannan tsofaffin 'yan takibe da makamansu, suna masu cewa kiran da shugaban ƙasar Nijar ya yi a kan batun zaman lafiya ne ya ganar da su hanyar gaskiya. Mu fara da Kabiru Iliyasu.
Gaskiya rashin aiki ya kai mu ga wahala, kaga matasa ba su da aiki. Don muna zuwa Najeriya, mu haga da ƙasar ta lalace, mu ma ana so Allah ta damu ta mu. Ina sai da bindiga kuma ina kina ga ko hali ina kai. Na gode mashi gaba manyan mu da suka jawo hankalinmu, Allah ya samu ka daina, kuma matasa namu muna fata Allah ya jawo kansu mu jawo su a samu zaman lahiya.
Sunana Haruna Amaru. Gaskiya ni dai na kai shekara 6 ina yi. Ina dai so 2000 na saida ban hushi. Amma ina so wa in kai mai yan hushin, kuma na san shi na so kai. Yan ta da nake saida mana Najeriya. Ina so wa bodan Libya, ina so da bodan Mali. Ba inda ban iya zuwa ina so wa. Kowa muna kira ne wanda kai shi ma ya bari ya dawo wa mun ka dawo. Idan bai dawo kuma muna aiwa jami'ai haɗin kai su yi aikin su wanda ya kamata.
Daga cikin waɗannan mutane har da wata mata 1000 da a baya aka kama da laifin baiwa 'yan bindiga mafaka.
Ni aiki na sai dai yara masu haka matsala su zaka taru gida na sun ka taru sai su ba su amin da sana'a su zaka su taru haɗin kwanta ne kwanta su sai su. Amma ni har yau ban sana'a bindiga in so bindiga ko sai da ko aikon kuɗi sai ban sai ba. Tadda za su zakkuwa ko mai ban 10,000 ko da mai ban 20,000. Na ga wannan hanya ba ta Allah ta ba. Allah Ubangiji ya kare mu.
Da yake karbar waɗannan mutane, ministan cikin gida Hamadu Sule Adamu ya sake nana ta kira ga sauran 'yan bindigar da ke ci gaba da aika su dawo gida. Yana mai bada tabbacin cewa har yanzu kofa a buɗe take.
Wannan kiran da shugaban kasa yayi ba nan Bangi kadai ne yayi. Kasan Tilberi, kasan Difa ko ina inda babu kwanciyar hankali ya kira da wannan yan ta'adda su azuma kamai su komo gida. Kuma kama inda kuka gan nan wannan mutane sun ji maganar shi, sun ji kiran shi, haka ne kasan Tilberi ma kasan Difu ma haka ne. Muna so mu sace kira mutane wanda suke da karin ishi su yi ma magana wanda suka saura da suke dashi su komo gida.
Garin Bangi da ke gundumar Madawa a kan iyakar Nijar da Najeriya ta ɓangaren jihar Sokoto wuri ne da ke zamewa 'yan ta'addan da suka addabi jihohin arewacin Najeriya tamkar mafaka. Saboda haka samun tarin waɗanda suka tuba a wannan yanki wani abu ne da ake ganin zai taimaka wajen magance tashe-tashen hankulan da ake fama da su a garuruwa da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da an gaishe ka Sulemu Mini Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sir Philip da ƙarshen labaran duniya.
To, binta masu zanga-zanga sun yi ƙoƙarin shiga fadar gwamnatin Mongolia da ƙarfin tuwo saboda zargin cin hanci da rashawa da ke alaƙa da cinikin kwal a ƙasar China. Ofishin jakadancin Amurka da ke Ulaanbaatar ya fitar da sanarwar jiya Litinin. Yana mai cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a dandalin Shukbatar na birnin a ƙarshen mako, inda suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa. Masu zanga-zangar dina neman gwamnati ta bincike ikirarin cewa an sace tan 385 na kwal daga wasu tari da ke kan iyakar Mongolia da China. siyar da arzikin ma'adanan kasar Mongolia ga kasashen waje, kwal da sauran albarkatun kasa, su ne tushen rikice-rikice a kasar, inda kusan ɗaya cikin mutane uku ke rayuwa cikin talauci. Barkewar cutar ta bar 'yan kasar Mongolia da yawa suna kukawa don biyan buƙatun rayuwa tare da hauhawar farashi da kashi 15 cikin 100. Yau Talata, shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa jihar Arizona domin ziyartar babban ma'aikatar kiyar kwakwalwar kwamfuta, wato computer chip, don jaddada matsayin jihar a cikin masu samar da fasahar a Amurka. Biden zai ziyarci wata masana'anta ta Taiwan, Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, a takaici a arewacin birnin Phoenix. Zai zagaya masana'antar tare da gabatar da jawabai da murnar shirinsa na tattalin arziki da kuma haɓakar masana'antu da ya samar, inji sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Karine Jean-Pierre yayin taron manema labarai a jiya Litinin. TSMC ita ce babban masana'antar kwangilar kiyar kwakwalwar kwamfuta ga kwastomomi a faɗin duniya. Daga ƙarshe, tashar talabijin ta Al Jazeera ta miƙa ƙara kan 'yan jaridar nan Shirin Abu Akleh da aka kashe a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a yau Talata, inda ta ce sojojin Isra'ila ne suka kashe ta. Tashar talabijin ta Qatar ta ce ta gano wasu sabbin shaidu kan mutuwar Falastiniyar kuma ba Amurkiya, wadda aka harbe a lokacin da take ba da labarin harin da sojojin Isra'ila suka kai a Jinin a yammacin gabar kogin Jordan, inda suka mamaye ranar 11 ga watan Mayu. Kowane mutum ko kuma kungiya na iya shigar da kara ga mai gabatar da kara na kotun ICC domin gudanar da bincike, amma kotun da ke Hague ba ta da wani alhaki ko hurumin daukar duk irin waɗannan kararraki. Al Jazeera ta ce ta gabatar da nata kuma ya nuna sabbin shaidun shaidafaffen bidiyo wanda ya nuna karara cewa sojojin haramtacciyar kasar Isra'ila ne suka harba Shirin da abokan aikinta. Ƙarshen labarin kenan.
Hagai da Sarfili Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Najeriya, inda biyo bayan umarnin da ministan harkokin cikin gidan kasar ya bayar na harbe duk wanda ya kai farmaki gidajen gyara hali, masana da ƙwararru na taka tsantsan game da batun. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya hada mana.
Ministan harkokin cikin gidan Najeriya, injiniya Abdulrauf Arebeshola, na baiwa jami'an hukumar gidajen gyaran hali na kasar umarni ne da su bindige duk wanda ya yi kokarin kai farmaki a cibiyoyin. Yana mai cewar cibiyoyin sun zama wuraren da ɓata gari ke fako. Ministan, wanda ya ce galibin miyagun da ke kai farmaki a gidajen gyaran halin waɗanda suka tsere ne biyo bayan fasa ire-iren waɗannan cibiyoyi. Injiniya Arebeshola ya ce hakan ya kunyata gwamnati, a don haka ya umarci jami'an hukumar gidajen gyaran halin da su sallami duk wani jami'in da bai iya harba bindiga ba ko kuma a canza shi. Kalaman kuma da ke baiwa masana tsaro mamaki irin su group captain Sadiq Garba.
Wato umarni ne wanda ni ya bani mamaki, saboda maganan ma ka ce wai kana fada ma wanda yake tsaron gidan kasu cewa ya harbi wani idan ya kawo, magana ce ma ba ta so ba. Kamar ka zo kana ce ma mutum ne don Allah in ka ji yunwa ka ci abinci, ban ga amfanin wannan maganan ba in dai tsaro ake. Sannan kuma ya kawo maganan cewa wai waɗanda ba za su iya harbi ba a canza su. Ya za a yi a ce har a ƙasa akwai wani jami'in tsaro wanda ma wai bai iya harbi ba? Sai ka tambaya wani horo aka yi ma wannan mutumin, kuma wannan mahamma ka kira shi jami'in tsaro? So a gaskiya kawai ni abinda minista ya yi na farko dai ya nuna gaskiya with due respect, tunda ko da yake yana minista da yake in charge wani abun bai ma san abinda ake magana akan security ba. Ai duk mutumin da yake da uniform, yake da aiki ko na soja ko na kare doka, maganan ya iya harbi, wannan magana ma bai ma kamata ta so ba.
Tuni kuma lauyoyi masu fafutuka irin su barista Yakubu Salebawa ke cewar akwai gyara a kalaman na ministan.
Gyaran da ya kamata a yi bisa ga wannan umarni da minista ya bada shine a ƙarƙashin wata doka ya ba shi kuri damar ya bada wannan umarni. Za a iya amfani da wannan damar a aikata abin da bai daidai ƙarƙashin doka. Dole ne abin da za ka mora domin ka kare kanka ya zama daidai da wanda shi wanda ya kawo maka farmakin shi ma na mora. Idan ya rike bindiga, kana rike da bindiga to zaka iya ka harbe shi. Amma wanda ya taho maka da sanda, ka dauki bindiga ka harbe shi, doka ta ce a wannan ba za ka yi magana cewa kana kariya na cewa kana so ka kare kanka, wato self defense ba. Ko kai a kotu ba za ka iya samun kariyan nan, ba za ka zama karbabbiya ba. Domin wanda ya zo ya kawo maka farmaki, dole ka kare kanka. Abin da muke kira turanci self defense. Amma self defense din nan yana da sharuɗa guda biyu. Dole ya zamanto cewa ka samu kanka a yanayin da ba za ka kubitar da kanka ba, dole kai ma sai ka mai da martani. Kuma mai da martanin ka dole yayi daidai da makamin da wanda ya kawo maka wannan farmaki ya mura. Wace doka ce ta bashi wannan damar ya bada wannan dokar? Yace duk wanda ya kawo a kashe shi.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla, a gaida Hassan mai na kaina. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:15 na safe da kuma wato karfe 4 kenan na yamma da 10:15 a Nigeria, Niger, Cameroon, Chad, wato karfe 3 kenan da 10:15 agogon Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5, baya da haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dimdimin su. Yanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi da cin gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda muka saba duk shekara a watan Disamba, muna yin bitar wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a cikin shirin noma tushen arziki na wannan shekara da muke ban kwana da ita. Daga cikin shirye-shiryen noma da muka gabatar muku da suka fi jan hankali, akwai tattaunawar da wakiliyarmu Tamar Abari ta yi a watan Janairun da ya gabata da shugaban kungiyar manoman jihar Jamagaram da ke jamhuriyar Nijar, Alhaji Lawal Hamma, kan irin matsalolin da ke barazana ga ayyukan noma a kasar.
Manoman sun koka game da sakamakon da damana ta bada a bana, mafi yawan abubuwan da suka haddasa karancin abincin. Akwai lokaci na zuwan ruwan sama, sai uwa uba canjin yanayi da duniya ke fama da ita, ba ma a kasar ta Nishar ba. Karancin takin zamani da kayan noma na zamani na taka rawa wajen koma bayan da manoman ke fuskanta. Hakan ta sa manoman kira ga hukumomi da masu hannu da shuni, kowa ya kawo tallafin shi ga harkar noma.
Ina noma na damana, ina kuma noman rani haka, kuma noman damana kuma nahi ba da ƙarfi wajen noman iri. To bana noma gaskiya ya dan bada wahala. Ya dan bada wahala kuma mu manoma mun ga iya kan fanni biyu. Fanni na harko shine gaskiya karamcin taki. Rishin taki bai bada dama ba a tafi kuma wajen aiki. Wajen aiki ma akwai matsala saboda aikin da ake yi gaskiya aikin hannu ne. Duka noma ne na hannu na shasha. To bana ko da ya zamanto an samu matsala, lalle ruwa aka rika yi kusa da kusa, kuma ciyawa ta huto sosai ta yi ƙarfi, duri da yawa ta kasa turuwa da wannan aikin na hannu. Kenan aikin gaskiya nan ne aka samu wahala.
To amma shi wannan aikin na hannu ai dama can ainihin shi ne ake yi.
Eh to shi ake yin shi. Amma kamar damanar ta bana kin gani, kamar ina tsammani dangance da sauyin yanayi ta dan yi jinkiri kanta sabka kuma da ta sabka, kuma sai aka rika samun ruwa kusa da kusa kusa da kusa, to shi ya bada damar ciyawa ita ta yi ƙarfi sosai. Gurin wurin da aka nome ta ma in an yi kanta mutun an yi ruwa kuma sake dashewa take. Ai damar ita dole in ba a huta ba ciyawa kuma ina shi amfanin zai samu ya warware, ita take kawo illa dan saboda duk wurin da ba a nome ba bai tube wannan eh shine matsala. Eh kuma kenan sai ya kawo karamcin samun amfanin, saboda duk inda ya zamanto ake samu goma sai zamanto bai hiba a samu ko biyal ko shidda haka.
Shi wannan noma na kamar na gargajiya shi ne kai ko kuma a kana da kamar kayan aiki na zamani na noman zamani?
Yato akwai kayan aiki na zamani tunda da harko wurin gyaran gona na sa mota ya tractor an tada an gyara. wannan an yi abu na ke, amma sauran kuma aikin dole ma'aikata muke dauka yan barema kuma su kuma abinda suka iya wannan aikin ne na gargajiya.
Shi ma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari a watan Maris da ya gabata ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya Dr. Salim Salam Muhammad kan irin tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta basu.
Alhamdulillahi kamar yadda na koka bara gaskiya ne, amma bana gwamnatin tarayya ta dubo wannan hawayen namu ta share mana shi. Mai girma General Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya ya ce bai ga dalilin da ya sa za a ce kasar Najeriya da take da daman noma alkama. Duk abin da ake bukata noma alkama Allah ya bata kuma ce ba za a noma ba. Muka ce masa ai siyasa shi ta shi ma siyasa ce ta kashi, saboda haka siyasar duniya ya za su kuma ta shafi siyasar sa ta gida, saboda haka shi ba sai an noma alkama. Alhamdulillah yanzu wancan da muke da kai an sa lemanin mu noma alkama hekta 91,025 a Najeriya.
Maimakon nawa a da?
To a farko wancan da muka yi hekta 11,000 ne kacal, kaga yanzu an rubanya mana. So kaga gwamnati ta nuna kan cewar gaske take so take a noma alkama kuma a ci da kasa da alkama a Najeriya.
Amma cewa akai ku noma ko kuma dai akwai sinadari?
Akwai, domin an bamu tallafi. Iya adadin hektar da aka bamu a noma, iya adadin kuɗin da aka bamu kenan, akan yanda alƙaluma suka nuna na buƙatar manomi ya noma hektar ɗaya ta alkama.
No, kina.
An bamu kuɗi sama da biliyan 31 mai noman alkama a ƙasa.
A iya bana kawai.
To mu kuma da muka tashi za mu yi noma, mu sai muka dubi yanayi, muka dubi kuma ka'idoji, ba ma wannan ba tukunna. Ita bankin tarayya ta ƙasa, ita kuma aka sahalewa ta ɗauki biliyoyin kuɗi ta yi ta siyo mana kyakkyawan iri ingantacce daga Mexico, Amerika ce, wato Southern America ta kawo mana. Kuma ta ɗebo masana masu ilimi, aka kawo su suka zo suka ba da horaswa ga manomanmu a kan yadda za a yi tsarin noma na zamani. Ba irin wanda muka saba yi namu na gargajiya ba. To kaga in ka dubi da abin da gwamnatin tarayya ta samu sahalewa daga wurin shugaban kasa da kuma abin da shugaban kasan ya faɗa, kaga sun yi ram kenan, sun haɗu wuri guda kenan. Ra'ayi ya zama ɗaya.
To waccan gudunmawa ta bankin Najeriya ta samu ƙwararru da batun iri ɗin nan yana cikin waccan biliyan 31 da ita gwamnatin tarayya ta amince?
Shi irin yana ciki, amma horaswar kuma tana wani kaso na daban. Amma wannan biliyan 31 da aka asale mana akwai shi kudin wannan irin, domin manomi ne zai karba kuma zai biya. A yanzu halin da muke ciki, mun shuka sama da hekta 70,000 a Najeriya daga cikin wancan 91,000 da aka ba mu. Abin da ya kawo dan tsaikon ko shine ba mu yadda mu ba da kaya ga manomi ba sai mun je mun tantance shi.
Masu sauraro, a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Tamar Abadi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ta gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Rilwanu Ibrahim Landa Wuba daga jihar Adamawa, Najeriya. Bai cewa muna miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar jihar Katsina sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa masallata. Allah ya jikan waɗanda suka mutu, waɗanda aka yi garkuwa da su kuma Allah ya kubutar da su. Sai kuma saƙon kawo mai ruwa Bajoga da Abdullahi Bature Bajoga, masu cewa Allah ya sa buɗe taron tsaro na ƙasa da ƙasa da shugaba Muhammadu Buhari a jihar Sokoto ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihohin ƙasar. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ƙara wa shugaba Buhari lafiya. Sai kuma saƙon Hamidu Kalalabuwa jihar Difa jamhuriyar Nijar, bai cewa salamu alaikum VOA Hausa. harin da aka kai garin Sai cikin jihar Tilaberi. Gaskiya wannan abun dubawa ne. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren da ake kaiwa ƙasar mu Niger da ma Nigeria. Amin suma amin. Sako na biye ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, mai cewa yadda jama'iyyun APC da PDP ke kallon junansu a matsayin makiya na musamman, idan da haka suke kallon 'yan ta'addan da suka addabi al'ummar Najeriya, da yanzu wani zance ake yi na daban. Sai kuma sakon Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe Najeriya, mai cewa hakika ko shakka babu, in har shugaban jam'iyyar APC da ma masu madafun iko ba su bi a hankali ba, to wallahi sai talakawa a Najeriya sun yi shinkafa da wake a yayin kada ƙuri'a, don haka dabara ta rage wa mai shiga rijiya. Shi ko Shehu Adamu Rijau cewa yake to yanzu tunda dai war gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta yafewa matashin nan Aminu Adamu Muhammad laifin da ya yi mata, ya kamata mu ma matasa masu ta'ammali da shafukan sada zumunta mu daina wuce gona da iri. Sai kuma sakon Alhaji Umar Koreba gashuwa, mai cewa dangantakar da ke sauyawa tsakanin Amurka da Saudiya, ai dama mun san za a rina, wai an saci zanin mahaukaciya, Allah shi kyauta. Sako na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi, masu cewa al'ummar Sudan Allah ya kawo muku daidaito a lamurran shugabancin ƙasarku, don kawo ƙarshen gani-gani da kuke wa junanku a tsakanin sojoji masu mulki da kuma farar hula.
An gaishe ka Ibrahim ka Almasi Garba, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaice binta, dakarun Ukraine sun yi artaba a wani sabon harin da Rasha ta kai a gabashin kasar, inji babban hafsan sojan kasar, a daidai lokacin da injiniyoyi ke kokarin dawo da wutar lantarki biyo bayan harin makami mai linzami na baya-bayan nan da Moscow ta kai, wanda ya haifar da katsayin wutar lantarki a fadin kasar yayin da yanayin sanyi yake karuwa. Yau Talata ne kamfanin dillancin labaran Ikine sanar da cewa shugaban kasar China Xi Jinping zai isa kasar Saudiya domin gudanar da ziyara aiki ta kwanaki uku, wanda shine karan farko da ya kai ziyara a kasar da ta fitar da danyen mai a duniya tun shekarar 2016. Ziyara za ta haɗa taron koli na ƙasashe biyu ƙarƙashin jagorancin Sarki Salman na Saudiya, tare da halartar Yarim mai jiran gado Mohammed bin Salman, a cewar kamfanin dillancin labaran. Haka kuma masu kada ƙuri'a a jihar Georgia ta Amurka na shirin yanke hukunci a zaben 'yan majalisar dattawa na ƙarshe a ƙasar. Za su zaɓi ko za su sake zaben Senator Raphael Warnock na jam'iyyar Democrat, ko kuma a maimakon haka za su zaɓi gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan na Republican Herschel Walker. Zaben na yau Talata zai kawo ƙarshen makonni hudu wanda ya jawo kashe maƙudan kuɗaɗe a hanyar kamfen. Masu zanga-zanga sun yi kokarin shiga fadar gwamnatin Mongolia da ƙarfin tuwo saboda zargin cin hanci da rashawa da ke alaƙa da cinikin kwal da ƙasar China. Ofishin Dakarantun Amurka da ke Umbatar ya fitar da sanarwa jiya Litinin, yana mai cewa ɗaruruwan masu zanga-zangar sun taru a dandalin Sukabat na birnin a ƙarshen mako, inda suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa. Tashar talabijin ta Al Jazeera ta mika kara kan 'yan jaridar nan Shirin Abu Akleh da aka kashe a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa a yau Talata, inda ta ce sojojin Isra'ila ne suka kashe ta. Tashar talabijin ta Qatar ta ce ta gano wasu sabbin shaidu kan mutuwar Falastiniyar kuma ba Amurkiya.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyanmu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam, amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafe.